بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك الله وانا مسلمي ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na 8 ga watan ramadan shekara 1446 ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 8 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya domin ci gaba da karatun alqur'ani mai girma da tafsirin sa daga wannan sura mai albarka suratul bani isra'il ko kuma suratul isra wanda yau da dar Allah zamu tashi daga kan aya ta 5 zuwa abin da ya sawwaka aya ta 4 ko zuwa abin da ya sawwaka insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
الله يبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الله يجي من زرتر دهكنشي كوكما من سنر دبني إسرائيل أتشكي للتافي cewa la tufsiduna fil ardi marratayn haqiqa lallai sai kun yi barna a bayan kasa har karo biyu wala ta'lunna 'uluwan kabira kuma haqiqa sai kun yi dagawa da girman kai mafi girman dagawa fa idha jaa wa'du ulahuma yayinda lokacin wa'adin dagawar ku ai barnar ku ta farko tazo ba'athna alaikum ibadan lana zamu tayar da waɗansu bayi namu a kanku, ibadan lana uli ba'sin shadid, masu tsananin ƙarfi, fajasu khilalad diyar, sai su kutsa kai a tsakankanin gidaje. Wa kana wa'dan maf'ula, kuma wannan wani wa'adi ne da dole sai an aikata shi. Thumma radadna lakumul karrata alaihim, sannan bayan wannan kuma sai muka mayar da damar a kanku ta yadda ku za ku samu cin galaba a kansu. Wa amdadnakum bi amwal, kuma muka buɗaɗa muku ta hanyar yalwata muku dukiya. Wa banina, da ƴaƴa. Wa ja'alnakum akthara nafira, kuma muka mayar da ku ku ne mafiya yawa wajen jama'a, kuma mafi yawa wajen ƙarfin soji. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, idan kuka kyautata, kun kyautata wa kanku ne. Wa in asa'tum falaha, idan kuma kuka munana, to nan ma a kanku kuka munana. Fa idza jaa wa'du al-akhirah, yayin da wa'adi na karo na biyu na barnan ku shi kuma yazo. Wa idza jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum, nan ma za mu sake tayar muku da su, tayar da za su wulakanta ku, su bakanta muku rai. Waliyadkhulul masjid, kuma ma har sai sun shiga cikin masallacin. Kama dakhaluhu awwala marra, kamar yadda suka shige shi a karon farko. Waliyutabbiru ma alau tatbira, kuma za su rubuza duk abin da suka samu wargazawa. Asa rabbukum an yarhamaku, akwai tsammanin ubangijinku yana kusa da ya ji tausayinku ya muku rahama idan kuka gyara. Wa in udtum, amma in kuka koma kan barna, udna, za mu sake komawa kan uquba da azaba. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, bayan azabar duniya kuma mun sanya wutar jahannama ta zama tabarma ko kuma kurkuku wurin ajiye kafirai. Waɗannan ayoyi ne masu razanarwa da suke magana akan kamar jigon darasin surar Banu Isra'ila gaba ɗaya. Kamar wannan sura babu wani wuri a cikinta da yake kunshe da jigon saƙon da surar take ɗauke da shi sama da wannan ɓangare ko waɗannan ayoyi da muka karanta, wanda dalilinsu ne ma aka sa wa surar suna Bani Isra'il daga kan ayar da muka karanta a baya. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, da kuma waɗannan ayoyi a yanzu. Bari ku ɗanji tafsirin abin da ke cikinsu kafin ku ji bayanin abin da ke ɗauke a ciki na darasi. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa qadaina ila bani Isra'il, mun hukunta, bi ma'ana hakamna hukman wato kauniyyan, mun zartar da hukunci irin na kauni, ba hukunci irin na shari'a ba. Allah yana da hukunci kashi biyu, akwai hukuncinsa na shari'a, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, wannan hukunci ne na shari'a, Allah ya yi hukunci cewa ga yadda yake so. Akwai kuma al-qada'ul kauni, shine Allah ya zartar da wani abu zai faru na qada wal qadar. Al-qada'u wal qadar shine Allah ya zartar wane abu kaza zai same shi, wane shi zai yi abu kaza, wane zai samu, wane zai rasa, wane zai nema ba zai samu ba, wane zai nema ya samu, wane zai ciwo, wane zai mutu. Wannan shine al-qada, shi ma zartarwa ne irin na Allah, amma ba irin na shari'a ba, ba da alaka da ku aikata ko ku bari. Alaka ce da cewa Allah ya yanke cewa wane zai yi shekara kaza, ai ba mai iya ƙara masa, wane kuma zai mutu a shekara kaza, ba wanda zai iya rage masa. To wannan shine al-qada irin wannan. Wasu malamai suka ce mun zartar da hukunci irin wannan akan Banu Isra'ila, cewa a rayuwarsu za a samu barna kashi biyu, kuma kowace barna ga yadda abin da zai biyo bayan ta zai faru. Wasu malamai suka ce qadaina ila, tunda ba a ce qadaina ala ba, ma'anarsa shine wato ballagna wa a'lamna, wato ma'anarsa shine mun sanar da Banu Isra'ila, yana kama da faɗin Allah ta'ala, wa qadaina ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin, muka sanar da annabinsu, annabi Lut kenan, cewa waɗannan mutane zuwa asuba za a gama da su. Kaga wannan qadaina ilayhi, to wannan ma qadaina ila bani Isra'ila, bi ma'ana a'lamnahum wa a'lanna lahum,
mun sanar da su, mun gaya musu, mun saukar a cikin littafin su, su karanta cewa za ku yi barna sau biyu, kuma za a lallasa ku sau biyun gurgudun yawan barnar ku, gurgudun yawan abin da za a yi muku. Shine wa qadaina ila bani isra'il fil kitab, a cikin littafi, wani littafin. Wasu malamai suka ce a cikin lauhul mahfuz, domin Allah ya kira shi kitab. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, bima na fi kitab, don Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Kaga kitab anan lauhul mahfuz kenan. Kisi suka ce Allah ya zartar, idan kana magana akan al-qada'ul kauni kenan, Allah ya zartar tun a cikin lauhul mahfuz, tun kafin banu Isra'ila su zo, Allah ya zartar cewa za su yi barnar da kaga suna yi, kuma za su yi manya-manyan barna sau biyu, sannan a cikin kowace barna kuma sakamakonta zai zama abinda Allah zai musu, yana cikin abinda Allah ya faɗa. Anan shine ma'anar qadaina ila ma'anarsa qadaina ala. Amma in ya zama da ma'anar qadaina ila bi ma'ana anzalna alaihim fil kitab, sai ya zama cikin littafin at-taura ne da Allah ya faɗa, wa ataina musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani isra'il, ai ita ce aya ta biyu. To sai Allah ya ce wancan kitab din mun saukar musu a cikin littafin at-taura cewa za su yi barna har sau biyu, kuma sun karanta sun sani. Shine wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsidunna fil ardi, wannan lamul qasam ne, bi ma'ana wa izzati wa jalali la tufsidunna, na rantsi da girmana, na rantsi da jalalata sai kun yi barna sau biyu. Fil ardi, a ƙasa, wata ƙasar, wasu suka ce a ƙasa a duniya baki ɗaya, duk inda suka je sai sun yi barna. Wasu kuma suka ce a'a, ana nufi tun ƙasar da Allah ya ce su shiga. Wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati, ba shi ba, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu alaykum. To wannan al ardu, ƙasar, ana nufi waccan ƙasar, ita ce ƙasar Falastin. A wannan ƙasar ta Falastin za ku yi barna har sau biyu. Shine la tufsidunna fil ardi, ba a ko ina a duniya ba, a wannan wurin. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, kuma za ku samu ɗaukaka da ƙasaita a duniya, wanda zai ba ku ɗagawa da girman kai da shishigi da wuce gona da iri. Shine wala ta'lunna, domin wannan al-'ulu da ake nufi 'uluwul fasadi ne, wa 'uluwul istikbar, irin wanda Allah ya faɗa akan Fir'auna, inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an, irin sa ne Allah ya ce innahu min Fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin. To wannan irin dagawar ita ce Allah yake faɗa anan cewa la tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu. Ma'anan al-ifsad kuma shine dhibbul islah, a gyara kai kuma ka zo ka wargaza, a daidaita kai kuma ka zo ka bata, a shirya kai kuma ka zo ka batar. Wannan batarwar sawa'un ta addini ko ta rayuwa. Ta addini ita ce Allah ya saukar da hukunci akan a riƙa kaza, kai kuma ka zo ka canza wa mutane ka kawo naka, ko kuma Allah ya ce a bauta masa, kai kuma ka zo ka kawo shirka, annabi ya zo ya karantar, kai kuma ka zo ka kawo bid'a, ko kuma bayin Allah da suke aiki nagari, kai kuma ka yi faɗa da su, ko kuma ka kashe su ko ka yaƙe su. To wannan shine ma'anar fasadi a bayan ƙasa da Allah ya ce za ku yi, ta hanyar tauye haƙƙin addini da kuma tauye haƙƙin mutane. La tufsiduna fil ardi marrataini, sau biyu. Marrataini ay marratan thumma marratan ba'dal marra, za ku yi sau na farko, sannan daga baya ku zo ku sake. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, za ku yi ƙasaita da girman kai, bi ma'ana wala tastakbiruna istikbaran kabira, wala tatghawna dughyanan kabira, za ku yi wato ɗagawa da ta'addanci da wuce gona da iri da dukkan barna a bayan ƙasa za ku yi, kuma wanda zai wuce irin yadda kowa yake yi, shi yasa yace uluwan kabira. To sai Allah ya ce fa idza jaa wa'du ulahuma, idan lokacin wa'adin na farko cikin me, bi ma'ana wa'du ulal ifsadataini, barna ta farko da Allah ya ce za ku yi sau biyun nan, idan kuka yi barnar ku ta farko shine ulahuma, to ga abinda zamu yi muku. Ba'asna alaikum ibadan lan, za mu tayar da waɗansu bayinmu su samu dama a kanku. Ba'athna alaikum ibadan lana, waɗansu bayi namu. Tusuwa ne ne bayi namu da Allah ya ce, bai ce ibadana ba, sai ce ibadan lana. Suka ce ba ana magana akan bayin Allah, bayin Allah nagartattu ba. A'a, bayin Allah wato koda mabarnata ne, amma ku a wurin ku sun muku barna, amma su kuma bayin Allah ne, ta yanda da kuka saba wa Allah sai Allah ya tada waɗansu bayinsa ku kuma kuna tsoronsu, sai suka rama abinda kuka yi, sai zama ba ma sai Allah ya muku da kansa ba, bayinsa ma sun ishe ku. An fahimta? Don haka da aka ce ibadan lana ba ana nufi kamar yadda muka yi magana akan bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin subhanallazi asra bi abdihi. Mun ce ubudiyya akwai khassa, akwai amma, haka ne, akwai kuma khassatul khassa. To ubudiyya irin ta khassa, irin ta ce Allah yake sawa dukkan mutanen kirki, ya ibadi la khawfun alaikum al yawma wala antum tahzanu, sannan kuma da wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al ardi hauna. Amma khassatul khassa shine na annabawa, wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub. To nan sai Allah bai ce ibadana ba, sai ce ibadan lan, waɗansu bayi gare mu, bai ce wasu bayinmu ba, don haka bai jingina su kai tsaye ga kansa ba, saboda haka ba yana magana akan bayin Allah na gari bane. Su ma mabarnatan ne, amma a duniya ai da mabarnaci da mutun kirki duk ai bayin Allah. Saboda Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, kowa a bayan ƙasa bawan Allah ne. Don haka sai suka ce bayin Allah da Allah ya dora a kansu din nan kafire ne ƴan uwansu, amma waɗanda suka fi su ta'addanci. Saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun, haka muke dora azzalumai akan azzalumai ƴan uwansu, sai su danne azzalumai ƴan ƙasa, sai azzalumai ƴan sama su danne ƴan ƙasa, su ma wasu azzaluman su zo su danne su, shikenan ya zama danne dallan zalunci kenan. Domin duk wanda ya zalunci ya ki yin yadda Allah yake so, to idan Allah ya tashi lallashe shi sai ya kawo dan uwansa azzalumi, shi ya danne na wani sai wani ma ya danne nasa, sai duniya ta ci haka. Amma ran da suka gyara kuma sai Allah ya sa nagari ya karbi na nagari ya mika ga nagari. Amma in barna mutum ya ce zai yi, to akwai wani mabarnacin, domin barna ba kai kaɗai kake so yi ba, kana yi wani ma sai ya zo ya yi a kanka, sai ya danne ka sama da yadda ka danne na ƙasarka. To shi ne ma'anan ba'athna alaikum ibadan lana. Shi yasa galibin malamai suke cewa waɗannan bayin da Allah ya ɗora a kan banu Isra'ila su ne ko dai Jaluta, wanda Allah ya faɗa a cikin suratul Baqara cewa ya yaƙi banu Isra'ila, alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, har zuwa ƙarshen cewa wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahu al-mulk. Sai suka ce wannan Jalut din da annabi Dawud ɗaya daga cikin tsatson bani Isra'ila ya kashe shi kuma Allah ya bashi mulki, to nan ne aka fara samun daular banu Isra'ila ta farko. Shine wannan barnar da Jaluta ya zo ya yi muku sakamakon kun yi barnar farko kenan. Annabi Dawud kuma sai Allah ya bashi mulki. Daga baya zo hannu annabi Sulaiman, a cikin jikokin annabi Sulaiman sai mulkin ya fadi, saboda lokacin sun sake yin barna ta biyu, sai aka yi wa'adul akhirah, sai aka yi wa'adi na biyu. In ji wasu malamai kenan. Wasu malamai suka ce ba Jaluta bane, wancan wanda jiya muka yi magana a kansa ne, wato Bukhta Nassar ko Nabukhta Nassar. Bukhta Nassar sarki ne daga Iraki, daga daular Babila. Shi ne wanda ya zo ya ci ƙasar Sham da ita Falasɗinun da yaƙi. Shi ne wanda ya fara rusa daular banu Isra'ila. Don haka shi ne ma'anan ibadan lana, bayinmu. Don haka a bisa galibin maganganun malaman tafsiri, ko dai Jaluta ne ibadan lana ɗin, ko kuma Bukhta Nassar ne ibadan lana ɗin. Allah dai ya siffanta su da cewa masu ƙarfin soja ne, shi yasa ya ce ulu ba'sin shadid, masu tsananin ƙarfi, bi ma'ana ulu ko zawu kuwatin shadida, wa shaja'a wa 'udda wa 'adad wadanda suke da tsananin karfi kuma suke da tsananin jarumta kuma suke da yawa kuma suke da kayan yaki ta yaya zaka buge wadannan su hada wadannan abubuwa guda hudu su asalin su karfafa ne akwai mai karfin da bai da jarumta sannan kuma su masu su jarumta ne akwai mai karfi mai jaruntan da bai da kayan yaki su suna da 'udda akwai mai karfi mai jarumta mai kayan yaki amma ba sa da yawa suna da 'adad don haka sun cika dukkan dalilan da za su iya sa a ci nasara sai Allah ya turo banu Isra'ila su sai Allah ya ce da suka zo faja su khilalad diya bi ma'ana fatafu wa taraddadu wasata almanazil suka rinka shiga gida gida hanya hanya loko loko ta ko ta ina sai da suka ratsa idan ma ka kuya a gida idan ma ka kuya a daki idan ma an boye ka a karkashin gado jasu khilalad diyar har cikin gidanka za su shiga sai su gama da kai wal yutabbiru ma alau tatbira kuma duk abin da suka samu sai sun rusa shi an fahimta ko shine ma'anan fajasu khilalad diyar sai suka shiga wato sai su shiga tsakiyar gidaje da hanyoyi da kowane lungu da sako sai su zakulo mutane su kashe manya su kama kanana a matsayin bayi sannan su rike mata a matsayin kuyangi sai Allah ya ce wa kana wa'dan maf'ula wannan alkawari ne da dole sai an yi shi ku dole sai kun yi barna ba za ku fasa ba mu kuma dole sai mun sa allallasa ku ba za mu fasa ba shine ma'anan wa'dan maf'ula alkawarin Allah ne cewa wannan dole sai ya faru to sai Allah ya ce thumma wannan litarahi sai bayan wani lokaci wasu suka ce bayan shekara 40 wasu suka ce bayan shekara 50 wasu suka ce bayan shekara 500 wasu suka ce sai yanzu ne abun ya faru shine thumma radadna lakumul karrata alaihim sannan sai muka sake ba ku dama ku kuma akan su kurama sun zo sun lallasa ku da kuka zo kuka tuba kuka gyara mu kuma dama mun yi alkawari in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala in kun yi mai kyau zamu muku mai kyau lil ladina ahsanu al husna hal jazaa'u al ihsani illa al ihsan wanda yake mai kyau Allah zai masa mai kyau don haka da kuka za ku zo ku gane kuskuren ku sai ku zo ku tuba to da kuka tuba kuka gyara mu kuma radadna lakumul karrata alim sai muka sake ba ku dama kuma ku gwada bi ma'ana arja'na lakumul ghalabata wassultata alaihim wadh-dhuhura ala junudihim sai muka ba ku dama akan sojojin su sai kuka karya su sai kuka sake samun dama kuma sai kuka samu kasaita irin naku nada shine radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi ma'ana zawwadnakum sai muka ƙara yalwata muku muka buɗa muku kofofin arziki bi amwalin kathiratin ha'ila muka buɗa muku hanyoyin arziki kuka gawurta kuka kasaita a tattalin arziki wa banina kuma muka ba ku yaya ta yanda kuka zo kuka yi yawa bayan da waɗanda aka kashe muku sai kuka tara adadi yanzu ga population ga arziki menene ƙasa take bukata da ya wuce wannan shine wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira kuma sai muka sa kuka fi su yawan jama'a karfin su ya dogara ne ga yawan jama'a bi ma'ana ja'alnakum aktsara minhum jama'atan wa adadan sai muka sa kuka fi su yawan population kuma muka sa ku kuka fi su yawan adadi ko kuma ja'alnakum aktsara nafiran mimma kuntum min qabl sai muka sa kuka fi karfi sama da dama da abinda kuka rika yi na wala ta'alun da uluwan kabira har aka zo aka rusa ku yanzu da kuka tuba sai Allah ya gyara muku sai sa kuka ma fi yanda da kuke wannan nafira ko ya zama minan nafar daga yawan adadin mutane kenan ko kuma ya zama minan nafir daga fita yaki sai kuka fi samun damar fita yakukuwa kuna ta cin kasashe shine waje ja'alnakum aktsara nafira domin annafir yana zuwa da ma'anar yaki ay infiru khifafan wa thiqala to sai zama waje ja'alnakum aktsara nafiran wato muka sa kuka zama aktsara min di qabl igharatan wa intisaran ala a'da'ikum muka ba ku dama kuka fi yawan fita kuna cin nasara akan abokan gabanku sai Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kuka kyautata kun kyautata wa kanku wa in asa'tum falaha idan kuma kuka munana to shi ma akan kanku kuka yi lai ya ce falaha bima nafa alaiha dan Allah ya ce man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha idan kuka yi mai kyau wa kanku kuka yi na akwai ta fa'ida da take nuna idan mutum yayi mai kyau idan Allah ya tashi bashi zai riba masa sau biyu ne amma Allah ya tashi mai mutum yayi mummuna to in Allah ya tashi zai masa mummuna ɗaya ne shi yasa Allah ya ce in ahsantum ahsantum amma bai ce wa in asa'tum asa'tum ba kun fahimci wannan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kun yi kyakkyawa kyakkyawa ga kanku in kun yi mummuna ga kanku bai ce mummuna ga kanku ba bai saki maimaita kalmar mummuna ba sai ya zama daidai da fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra domin al usr da Allah ya ce fa inna ma'al usr wannan al alif wal lam lil aqd a cikin kowace a cikin wahalar akwai sauki sannan a cikin wahalar akwai wannan wahalar ta farko ita ce ta biyu aka maimaita amma saukin farko da sauki na biyu duka daban-daban ne shi yasa yace yusra ko a wani yare in an ce za ana nufin wani abu ne ake nufi amma an ce sauki a akwai wani saukin akwai kuma wani to amma wancan da aka maimaita sai nuna wahala idan ka sha sau ɗaya ne amma saukin ya tashi zuwa a madadin sa sai ya zo sau biyu to shi da ma'anar in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala wannan wata fa'ida ce da Fakhruddin Razi ya faɗa Allah ya masa rahama sai Allah ya ce fa idza jaa wa'dul akhir idan lokacin wa'adin barna ta biyu shi kuma yazo kuma kuka yi barna ta biyu to shi kuma li yasu'u wujuhakum za su bakanta muku fuska ma'anar sa za su wulakanta ku kamar yadda idan ranka ya baci ai fuskarka za ta nuna an gane da Allah madaukakin sarki yace har sai lokacin da tashin kiyama zo si atujuhul ladina kafaru sai ga fuskar su ta baci ta turnike ba sa da kyan gani anan duniya suna fara'a suna jin dadin an je kiyama kuma kowa ransa ya baci to shine ma'anar li yasu wujuhak amma nan akwai takadiri da Allah yace fa idza jaa wa'dul akhirati to akwai takadirin shi ma ba'athna alaikum ibadan lana za mu sake turo muku da wasu bayin in yadda muka turo wadancan nan kuma li yasu'u wujuhakum don su bakanta muku rai wadancan fajasu khilalad diyar wadannan kuma li yasu'u wujuhakum amma saboda balaga ta qur'ani ba sai an sake maimaita wancan ba'athna alaikum ibadan lana ba fa idza jaa wa'dul akhirati li yasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kuma saboda dole sai sun shiga masallacin yana nufi masallacin Baitul Maqdis wannan masallacin dai mai alfarma wannan masallacin mai albarka da Allah ya faɗe shi a farkon surar sai Allah ya sake faɗan anan sai an samu mabarakatan da za su shiga su ruguza masallacin shi ne ma'anar waliyul hulul masjida kama dakhaluhu awwala marra kamar yadda suka shiga a baya lolo wata fasaha ta alqur'ani anan Allahu akbar Allah anan a aya ta biyu a wajen barna ta biyu sai ya ce za su shiga masallaci irin yadda suka shiga a farko yayi magana shiga masallaci ne bai faɗa ba saboda anan ayar ka dauki shiga masallaci kamar yar can a can ayar kuma da yace ba'athna alaikum ibadan lana nan kuma sai bai faɗa ba sai ka dauko na can sai ka dora anan na fata ana fahimta shi yasa da yace ba'athna alaikum ibadan lana a can nan kuma da yace fa idza jaa wa'dul akhirati sai bai saki mai ta ba'athna ba sai ce kawai yasu uju akwai sai ka dauko wancan ka sa'an sannan a can kuma da yace fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid sai ce fajasu bai ce fadakalul masjida ba sai ce sai su barna gidaje bai fadi masallaci ba nan kuma sai ya fadi masallaci bai fadi gidaje ba saboda sai ka hada duka abinda aka yi anan shi aka yi a can amma saboda fasaha ta Qur'ani wato Allah yana magana da masu fasaha ne don haka sun san yadda zaka dauki nan ka hada da can don labarin ya cika Allah ya ce wal yadkhulul masjid sannan kuma za su shiga masallacin kama dakhaluhu awwal shiga a karon farko waliyutabbiru ay waliyukhribu waliyahdimu waliyuhliku za su halaka za su barnata za su kacancana za su karairaya za su wargaza duk abin da suka samu sai sun yi kacikace da shi bi ma'ana za su yi kacikace da garin kuma haka ne malaman tarihi suka ce ya faru lokacin da bukhta nasar ya zo a karon farko yayi kashe-kashe domin bukhta nasar yana cikin sarakunan da Allah ya ba su mulki da ba kasafai yake ba da irin wannan damar ba don yayi shekaru ɗaruruwa yana mulki don su kansu banu Isra'ila kadai sau uku yana kai musu hari kuma duka sai ya ci nasara a kansu hari na farko ya kai shi ne shekara 606 kafin haihuwar annabi Isa ya gama da su gaba daya ya kashe manya ya bautar da kanana ya kuma mai da mata suka zama kuyangi sai koma sai da aka yi shekara 102 sai da aka zo shekara ta 508 kafin zuwan annabi Isa sai sake dawo sai sake musu kacikaca sama da abin da ya musu a wancan sai ya tafi sai sake dawo zuwa na ƙarshe bayan shekara 80 shine shekara ta 585 kafin zuwan annabi Isa dan Maryamu nan kuma shine sai ya musu kacikaca ta ƙarshe don da yazo hadda acid ya kawo ya watsa a ƙasa yasa aka hada wani acid da gishiri don kar gurin ya sake tsiro sannan ya kashe duk wanda ya rage bai rage ko kaza ba ko kwan kaza yace kar a bar kowa a nan garin ya kuma rusa masallacin an fahimta to sai gama ya tafi to amma da yake alƙawarin Allah ne cewa in kun gyara zan gyara muku sai suka sake hayayyafa sai suka sake dawowa bayan zamani mutanen Babylon sun kama su an kai su can sun zama bayi nan kan ba kowa wasu sun zo sun maye kasar to wannan daular ita kuma sai Allah ya kawo daular Farisawa sai ita kuma Allah ya daga ta saboda kowace empire tana da iya adadin lokacin ta da Allah ya diba mata galibi daga shekara 40 zuwa karshe shekara 80 dari ba wata daula da ta taba wuce shekara 100 a duniya sai ta zo ta kai yadda kamar yadda dan adam ne yake farawa daga rarrafe daga baya zo ya girma daga baya zo ya gama karfi daga baya zo ya tsufa haka dauloli ma suke kamar yadda dan adam yake ne don kowa ma ya dana kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ba yadda zai Allah ya bar duniya wa wani mutum shi kadai ko mulki na wata kasa ko wani mutum mai mulki dole sai ya gama nasa ya tafi to lokacin da suka gyara suka yi tuba malamai suka yi ta musu wa'azi suka ce akwai abin da iyayenmu suka jawo mana mu kar mu bari ya ci gaba sai suka yi tuba to sai Allah ya yafe musu to wannan addu'a ta su sai ta sa sai Allah ya tayar da waɗansu sarakuna kuma daga Farisa su ma duka fare ne ƴan uwan mutanen Babylon din sai suka kawo hari nan Babylon sai suka cinye su da yaki da suka cinye su da yaki sai suka zo suka kawo ƙara suka ce to mu dama fa an kawo mu da dama mu ba ƴan nan bane mu mutanen Falastinu ne can mutanen Sham ne kaji sai aka ce to ku koma ƙasar ku sai suka bar bauta a nan sai suka koma shine Allah ya sake ba su dama wannan komawar da suka yi shine wa amdadnakum bi amwal sai muka shimfida muku arziki wa banina muka ba ku yaya kuka ƙara yawa waja'alnakum aktsara nafira muka sa kuma ku kai yawan da har kun fi waɗancan din ma abokan gaban naku ko kuma kun fi iyayenku na da ina fata ana fahimtar wannan to shine Allah ya ce in kuka ci gaba da yin mai kyau in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kuma kuka bata to fa akan ku yake fa idza jaa wa'dul akhirah in kuka yi mummuna sai karo na biyu yazo shine aiki na barra na karo na biyu kenan shine fa idza jaa wa'dul akhirah to shine Allah sai ya sake tado da wasu wannan kuma shine lokacin da kasar Farisa da kasar Babylon din duk sun rushe yanzu kuma empire ta koma hannun Romawa Roman empire ita kuma sai ta yi karfi sai zama ita ce superpower a zamanin shi kuma wannan sai zama wato bayan zuwan Annabi Isa da kuma tashin sa ne da wajejen shekara kusan 100 su banu Isra'ila yadda da suka yi kafin zuwan Annabi Isa da yanda suka rika kashe annabawa suka kashe Annabi Sha'aya suka wulakanta Annabi abinnan Annabi Iliya wannan yasa Allah ya fushi da su sannan suka kiyin aiki da attaura suka rika sayar da shi ya zama abun kudi abun neman kudi to sai Allah ya musu wancan na farko yanzu kuma na biyu shine suka kashe Annabi Zakariya a zamanin Annabi kusan zuwan Annabi Isa kenan ko zamanin sa suka kashe dan sa Annabi Yahaya sai suka ce saura dayan Annabi Isa sai suka ji za su kashe shi sai Allah ya dauke shi zuwa sama wama qataluhu wama salabuhu ba su samu daman kashe shi ba ba su samu daman tsire shi ba wannan abin da suka yi sai Allah ya tara musu fushin wannan aiki sai ya ce kun sake ko to dama nayi alkawari idan kun sake zan sake don haka yanzu kun yi wato karo na biyu shine wa'adul akhirah da suka yi wannan na biyu to shine sai Allah ya sa su waye super power a duniya sai aka samu Roman empire ne sai suka ji kamshin akwai wata daula anan akwai kayan arziki a wurin lokacin Annabi Sulaiman ya gina Solomon Temple ya gina abin da suke ce Haikal Sulaiman a jikin wannan masallacin da muka yi bayani akai din ya sa aljanu sun debo masa zinariya da ita gina masallacin su kuma da yake suna girma ma shi tun da wurin bauta da kaga ba za su debi zinarin masallaci su ce za su je su sayar ba amma abokan gaban su da su ba su yi imani ba kaga ba ruwan su sai zama ya gina temple dinsa da zinariya aka yi floor dinsa da azurfa aljani ne za su debo su ina ruwan su da wani wahalar mai ne Daka haka suka rika debowa aka gina wani gini na kasaita irin wanda a duniya ba irin wannan ginin kaf to shikenan su kuma sai suka ji labari kowa idon sa dama yana nan wurin daka da suka zo sai suka ce a rusa wannan wurin bautar to shine waliyadkhulul masjida za su shiga masallacin kama dafaluhu awwal marra irin yanda aka shiga a can amma ba a yi barnar da ta kai ta yanzu ba saboda ba a rusa shi gaba ɗaya ba wannan sai suka rusa sai suka kwashe zinarin sai suka dabi da shi sannan su da suka zo kashe mutane da ba an ce kun zama aksara kun fi yawan mutane kaman da ba to aka ce sai da suka kashe alfu alfi rajul suka kashe mazaje zarata da matasa da manyan mutane waɗanda za su yi yaki sai da suka kashe mutum dubu sau dubu nawa kenan miliyan aka kama kuma bayi waɗanda suke ƴan safa-safa wanda za su ke da ƙarfin da za su yi zuwa su je su yi aikin bauta su kuma mutum kusan 100,000 sannan sauran mata kaf aka sa su a keji aka kwashe su sun zama ganima sai zama ba kowa a garin wannan kuma sarki Titus shi ya zo yi musu wannan daga daular Romawa to wannan shi ne abin da aka yi musu na karo na biyu shi ne fa’iza ja a wadul akhirati ne su uje ku nan kan fa za su wulakanta ku wali yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marra za su kuma shiga masallaci za su yi barna irin yadda da suka yi wali yutabbiru ma ala tatbira kuma za su yi ragaraga da komi za su yi kace kace da shi su warga da shi sai Allah ya ce asa rabbukum an yarhamakum duk da wannan abin da ya faru da ku fa Allah zai iya muku rahama idan kun tuba kun gyara dama abin da yasa aka muku na karon farko da abin da yasa aka yi muku na karo na biyu laifi ne amma idan kuka gyara Allah zai ci tausayin ku zai sake ba ku karfin ku wa in udtum udna in kuma kun ce za ku ci gaba da kunnen kashi ku sake taurin kai mu ma za mu dawo da irin wannan sai zama an yi na daya an yi na biyu ba sai an fadi na uku ba ba sai an fadi na hudu ba kuma siyakin na Qur'ani zai nuna maka an yi na uku an yi na hudu duk lokacin da suka yi tunda Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk lokacin da suka kawo barna sai Allah ya rusa ta wa yas'aluna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin to sai zama Allah yace duk lokacin da kuka yi mummuna za mu sake dawo muku mummuna wannan a duniya kenan sannan waja'alna jahannama lil kafirina hasira kuma mun riga mun tanadar da jahannama domin ta zama tabarma alhasir tabarma ko shimfida ko kuma ya zama ma'anan don Allah ya ce lahum min jahannama mihad wa min fawqihim gawash mihad shine alhasir shine alfirash don haka jahannama ta zama musu shimfidar da za su hau kai su ta zama ko kuma ma'anan sa shine sijid kurkukun su shine jahannama don haka mun tanadar da jahannama ta zama kurkukun ajiye kafiri to waɗannan ayoyi da muka ji su a dunkule su ne ayoyin da suka yi magana akan banu Isra'ila da halin da suka shiga ciki to waɗannan ayoyi suna da fa'idoji ina so a ce a yau mun gama da wannan magana ta banu Isra'ila amma kuma akwai abubuwa guda biyu manya-manya na farko fa'idojin da suke cikin ayoyin waɗanda mu za su zama darasi akan mu babu ga banu Isra'ila ba tunda muna karatun don kanmu ne kuma mu muka fi so yanzu mu a studi alqur'ani sama da su yanzu banu Isra'ila yanzu tasu ta kare ta mu ake sannan kuma abu na biyu shine yaya munasabar waɗannan ayoyi da rayuwar yau shi yanzu tunda an ce kun yi barna so biyu an gama an yi muku sakamako an gama shi yanzu waɗannan ayoyi sun gama aiki labari ne akan mutanen baya waɗannan ayoyi ba sa da alaka da banu Isra'ila na yau ina fata ana fahimta to dana abu guda biyu dukan su kowanne darasi ne mai zaman kansa amma kafin mu je ga batun magana darussan da suke cikin waɗannan ayoyi a cikin tafsirin nan da muka gabatar kusan dukkan malaman tafsiri magabata dukkan su wannan shine tafsirin da suka yi duk littafin tafsiri da ka dauka tun daga kan tafsirin al-Imam at-Tabari har zuwa na malaman yau idan dai sun yi kwafin irin tafsirin magabata to haka za su fassara maka cewa an riga an gama taci-taci da al-karratul ula barnar farko ko al-ifsadatul ula da al-ifsadatul thaniya barna ta biyu da kuma yadda Allah ya sa aka saka akai duk wannan an gama shi amma abun da yake faruwa a yanzu shi kuma sai zama sai dai ayar gaba ta can da tace wa in ata'tum fala in wa in uttum udla idan kun sake za mu sake sai zama ba wata aya da ta fito ƙwaro-ƙwaro take fadan me ake yi a yanzu sai dai idan sun yi to Allah ya ce zai musu saboda haka koda a yanzu muna ganin banu Isra'ila ko Yahudu da abinda suke yi na ta'addanci ba kawai akan Falasɗinu ba ba kawai akan musulmin duniya ba akan duk duniya ma yanda suka zama alaƙaƙai wa duniya me Allah zai musu sai ya zama yana cikin wa in uttum udna idan kun sake mu ma za mu sake to yaushe Allah zai sake Allahu a'lam ta yaya Allah zai sake Allahu a'lam akan waɗannan zamanin su waɗannan ko kuma sai a na gaba Allahu a'lam ina fata an fahimta wannan shine idan ka dauki fuskar tafsirin mutanen baya amma a mutanen yanzu akwai waɗansu malamai da su kuma a ijtihadin su Allahu a'lam su suna gani cewa waɗannan ayoyin asalin aikinsu ba a baya ba ne a yanzu ne waɗannan malamai su sun yi la'akari da cewa Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi mun hukunta ko mun saukar akan bani isra'ila a littafi suka ce alkitabu anan alqur'ani ne ai saboda shine zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin hamim tanzilul kitabi na fata an fahimta don haka sai zama mun yanke babanu isra'ila a cikin littafin alqur'ani la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu tunda alqur'ani ne Allah ya yanke barnar za ta zo bayan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam don haka kage ya nuna ashe akwai sauran labari ba a yi barnar ba gaba daya sai suka ce barnar farko ita ce barnar da suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka alkarratu da suka zama fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokaci na farko yazo ba'athna alaykum ibadan lana zamu tar muku da bayinmu sai mu koma ga menene ma'anar bawa banda al'ubudiyatul 'amma ai akwai al'ubudiyatul khassa don haka bayinmu na musamman ana nufi musulmi kenan suka ce ba yadda za a yi ana nufi wadancan arnan kuma a ce musu ibadan lana suka ce a wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sune bayin mu na musamman shi yasa Allah ya ce ibadan lana wadansu bayi namu na musamman wadannan bayi namu na musamman idan suka zo fajasu khilalad diyar za su ga har cikin gidajenku suka ce shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kori banun nadir daga gidajensu huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim wannan shine fajasu khilalad diyar sannan kuma banu quraiza kuma sai ya zama an kakkashe su shine ma'anar da Allah madaukakin sarki ya sanya yake cewa fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula za su shiga har cikin gidajenku su kore ku su kashe na kashewa su bautar da na bauta kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su ya kore su saboda fitinan su da bala'in su a cikin garin Madina ya sa ba za a taba iya zaman lafiya da su ba yayi kokari yadda za a zauna lafiya da su an yi ta yin zama a teburin shawarwari sai ya zama irin yaudarar da yau suke yi irin ta suke so su yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ba za a yarda da wannan yaudarar ba ku gama da su shine Allah ya ce fajasu khilalad diyar sai aka gama da su sai aka kore su gaba daya ina fata an gane wannan sai suka ce abun ya ci gaba da cewa sai aka ci gaba da samun daukaka har lokacin da Umar dan Khattab yazo da masallaci yana hannunsu sai zama an kwaci Baitul Maqdis ya koma hannun musulmi abinda muka karanta jiya da shekaran jiya wanda yasa masallacin Baitul Maqdis kuma musulmi suka karba sai zama waliyadkhulul masjid kama dakaluhu awwal marra sai aka shiga masallacin sai aka karbi kidin sai zama yana hannun musulmi tun daga lokacin har yanzu kuma yana hannun musulmi ai ba mun karanta cewa har mun nuna muku masallacin ba sai suka ce shine ma'anar wannan masallaci da yanzu in kun gyara zai ci gaba da zama a hannunku amma idan kuka yi barna za a kwace a ba bayin Allah da su za su raya shi kamar yadda yanzu musulmi suke raya shi suka ce wannan shine fasarar aya kun ji wannan sai aka ce to shi ne na biyu sai suka ce yau fa idza jaa wa'dul akhirah da yace la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu a bayan kasa idan ba ku manta ba tun daga shekarar da aka kwace musu mulkin wato mulkin Falastin su a matsayin Yahudu tun kafin zuwan Annabi Isa da muka karanta daga shekara 589 ba su sake samun cikakken mulki da za su yi a daular Falastin ba sai yanzu daga 1948 kuna fahimta kafin suka sake samun damar da za su dawo nan sai aka ce to waccan korar farko da Allah ya sa aka yi musu ai ta kare daga baya aka karbe da suka zo Madina kuma suka zauna a wasu wurare ai ba a can bane aka kore su lokacin da musulunci ya karbi Baitul Maqdis ai ba a hannunsu ya karba ba ya karba ne a hannun Roman Empire saboda lokacin Romawa su suke rike da masallacin sai aka je aka kwace shi duk da cewa Yahudi ne suke bauta a ciki amma ba suke da iko akai ba sai aka ci daular Rum zamanin Umar da ya ci yaki akan Roman Empire ya ruguza su sai je karbe masallacin na fata an fahimta to bayan nan ya rika zama ko ya shiga hannun su Romawa ko ya shiga hannun su wane ne amma dai bai taba zama har su banu Isra'ila kuma sun kafa daula da suke rike da wurin ba sai yanzu ne da suka dawo ko lokacin da Salahuddin Al-Ayyubi yaje kaddoran ai ba a hannun ba lokacin su suke rike da mulki ba a duniya lokacin ma garkashin Roman Empire ne don haka yanzu sai zama waɗannan ayoyi na maganar barna ta biyu sai suka ce yanzu ne ake barna wannan kuma duk wanda ya karanta tarihi na zamani yanzu ya san abin da ya faru lokacin da duniya ta ga cewa yahudawa sun zama alƙaƙai a duniya Adolf Hitler shi ya ga cewa ba abin da ya dace da su sai a ta kashe ya musu kisan kiyashi ya kashe mutum sama da miliyan 6 ya kashe kusan 1 bisa 3 a 2 bisa 3 su gaba daya sai ce ba za ku gane abin da yasa nayi ta kashe mutanen nan ba sai daga baya yace in ak yace na bar dan kadan saboda ku kuyi fama da su ni in na gama da su gaba daya ba za ku gane nayi aiki ba amma in na bar muku saura suka zo muku alƙaƙa a duniya za ku gane nayi aiki tashi ko muna gani sai duniya su kuma suka ga cewa yanzu in suka ce za a ci gaba da kashe su su ma kansu sun zo musu alƙaƙa su ba za su iya kisa ba sai suka ce aje a ce musu me kuke so suka ce su a maida su kasar su ta alƙawari kasar iyayen su da kakannin su shine aka rinka tsinto su su amerikawa da turawan english da turawan french da turawan germany waɗanda suka rage a wurin dukkan su ma ba son su suke yi ba sai suka ce to ku zo mu maida ku sai suka kwashe su sai suka ce bari mu je a yi muku sabuwar kasar ku suka ce aje a tsaga falastino a bamu a ci to falastino kuma lokacin ba ta da wani karfi to haka aka ga aka tsaga ta aka aje ta kamar yadda zaka aje burodi a yanka haka aka zauna aka yanka aka ce nan naku nan nasu shikenan aka zo aka yanka sai aka zo aka aje to su ko duk inda suka zauna to za su zama cibiyar ta'addanci da kuma zama alƙaƙai da kuɗin cizo wa duniya tun daga ran da aka kafa su har yau abin da suke yi kenan to wannan shi yasa waɗansu tafsirai kamar yanzu tafsirin mutawalla sha'arawi bari ku ji abin da yake yake cewa ma nahnu bisadadihi al'an haythu sayajtami'u al-yahudu fi watanin wahid liyuhaqqiqa wa'da Allahi bil qada'i alayhim liyatahaqqaqa wa'du Allahi bil qada'i alayhim yace taron da aka debo su aka ajiye su nan Allah ne yayi alkawari dama ce tabbas sai an kai lokacin da zan cika alkawari na yace to Allah ne yasa qada'in sa kauni cewa za a debo su a zo a tara su domin Allah yana so a nan wurin ne yake so a wulakanta su a nan ne ake so a yi waliyasu wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra kun gane yace wa hadha huwa al muradu bi qawlihi fa idha jaa wa'dul akhirah yace wannan shine ma'anar wannan ayar kar ku manta ina gaya muku fuskar tafsirin malaman zamani waɗanda suke gani waɗannan ayoyin da ba su yi aiki ba yanzu ne suke yi Abdul Karim al-Khatib a cikin tafsirin sa wanda ya sa suna at-tafsirul qur'ani lil qur'an shiga abin da yace yace inna la naqta'u an yaqin yace mu muna fada ba shakka yaqini ne anna bani isra'ila ma'ana al-yawm bani isra'ila wanda suke tare da mu a yau din nan da su Allah yake magana sannan waqi'una tahta qawlihi sune waɗanda suka fada karkashin fadin Allah fa idza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum zuwa karshen maganar sa الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي شيما اشكي لتافنس الشخصية اليهودية من خلال القرآن شيما هكا يفعل يتي إن الإفساد الثاني لبني إسرائيل هو ما يقوم به اليهود الآن برناد بني إسرائيل سكي أيزوشيني برناد تبيون دا الله يفعل القرآن محمد إبراهيم هلال اشكي ولي لتافي دربوتا الإسراء وإسرائيل وتسورة الإسراء دا إسرائيل اليوم yace marratul ifsadi thaniya hiya allati na'ishuha al-yawm barna ta biyu nan ita ce wanda yanzu ake cikin ta wani da ake ce professor Bassam Jarrar shi ma a cikin wani shi kuma wato wani article ne rubuta wanda ya zauna ya hada lissafe shi ce ayar tana magana akan Isra'ila ta yau kuma Isra'ila za ta rushe ne a shekarar 2022 to 2022 tana nan ko ta wuce wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa waɗansu malamai suke gani wannan ra'ayi ba ra'ayi bane na daidai ka rika yanke lokaci kace ga lokacin da Allah zai cika wannan alƙawari waɗansu malamai kuma suke gani ai ishtihadi ne shi ma a cikin littafin da ya faɗa sai ce ba ina jazama bane yace amma ni a iya fahimta ta haka to ba shi kadai bane akwai waɗansu da suke da irin wannan fahimta a yanzu na taba ba ku labarin Sheikh Ahmad Yasin lokacin da aka hira da shi a gidan talabijin na Al Jazeera 1998 sai ce daular Isra'ila za ta rushe a 2027 a 2027 shi kuma bayan wannan magana da wajen shekara biyar suka kashe shi yace abin da yasa yace 2027 shine su banu Isra'ila galibin abin da Allah yake dora musu shine shekara 40 ne shi yasa tun farko da Allah yace fa innaha muharramatun alaihim sai yace me 40 sanata ya haramta musu garin shekara 40 saboda dukkan galibin wa'adin su shekara 40 ne sai yace galibi shekara 40 ne idan za su rika tashi idan sun tashi su cika barnan su shekara 40 sai su zai su rushe yace shi yasa yake ganin cewa shekara 80 ne kadai Allah zai iba musu don ba su taba wuce haka ba yace daular su ta farko shekara 80 tayi ta zamanin Annabi Dawud da shi da ɗansa da jikokin zuwa shekara 80 ta rushe daular su ta biyu shekara 80 ta rushe yace to yanzu ne suka yi daula ta uku ita kuma yanzu tana shekara nawa kenan yanzu in ka sa a cikin daga 1940 daga 1967 ko idan daga 1967 in ka kara shekara a daga 1947 in ka kara shekara 40 ya zama zuwa 1987 shekara 40 kenan daga 1987 kuma in za ka kara shekara 40 shine zuwa nawa shine 2027 sai ce to shekara 40 din su na farko ai lokacin suna tashi ne ba su riga sun zama sai daga 1987 sun gama cika lokacin tashi sai suka fara barna yace yanzu lokacin barnan su suke kaiwa zuwa ƙarshe to suna kaiwa yace 2027 wannan magana ta sa shakka akan manya-manyan Isra'ila an 2017 da ya wuce ya zama saura shekara 10 kenan wa'adin sa ya cika abin da ya faɗa prime minister Isra'ila na yanzu wa ne kenan Benjamin Netanyahu sai ya ce ina gani kamar ya kamata mu dauki duk matakin da zamu dauka domin mu sa daular Isra'ila ta shekara 100 saboda ba a taba yin lokacin da muka shekara 100 ba shekara 80 muke yi kuna fahimta yace mu san duk yanda zamu yi mu shekara 100 duk kokarin su shine su yi breaking din record din baya su kara 20 akai shi ma bai ce ba za su rushe ba sannan lokacin da Ehud Barak ya zo jawabi wannan fa sun yi shi ne wato lokacin da suke murnar cika shekara 74 saura shekara 6 kenan wannan wa'adin ya cika an yi wannan ne a 2021 sai shi kuma da yazo jawabinsa sai ya ce gaskiyar zance dukkan wanda ya karanta tarihin mu ya san ba ma wuce shekara 80 yace kuma ni na san ba za mu wuce ba yace kar mu yaudari kanmu kuma kar mu yaudari ƴaƴanmu duk shirye-shiryen da za mu yi mu gama shirye-shiryen da za mu yi duk kuma barnan da za mu yi mu gama cin iya rabonmu amma mu sani in muka cika shekara 80 kamar yadda aka yi wa ƴan bayanmu tun annabawa suna da rai ma ba mu taba wuce haka ba ballanta na yanzu wannan duk waɗanda suke da ilimi a cikin su sun san haka to wannan shi yasa irin waɗannan malamai na musulunci suke da ra'ayin cewa wannan maganar fa akwai kamshin gaskiya a cikin ta Allah shine mafi sani Allah ya sa a je 2027 da mu kuma Allah ya nuna mana rushewar daular Isra'ila ko a 2027 ko ba a 2027 ba Allah ya nuna mana daukakar musulunci da musulmi Allah ya nuna mana wato ƙarshen sakamako mummuna akan waɗannan mutane saboda zalincin su da dagawar su abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh